Sun zo da misalin ƙarfe 11 na dare lokacin mu na bacci. Babana ya tashi mu ya ce yau duk ba lafiya, cewa mutanen nan sun zo. Ya ce mana zai bar mu, kuma idan kwanakin da ke gaba suna da tsawo, za mu sake haɗuwa. Idan ba haka ba, shi kenan. Sa'annan kuma ya miƙe akan shingen.
Gaskiya ne kisan gillar da ƙungiyar ta'addancin Boko Haram ta yi wa 'yan makarantar Buniyadi a yankin Arewa maso gabashin Najeriya. Ya yi sanadin mutuwar aƙalla yara maza 29. Amma wani abu da yake gaskiya shi ne cewa akwai iyalai a cikin ma'aikatan makarantar da suka shiga cikin mawuyacin hali na tarko da aka yi a gine-gine. A makon da ya gabata, muka ji ta bakin Malam Umar, wani ma'aikacin da ya ga yadda aka yi kisan kiyashin ta hanyar tserewa daga ma'aikatan, ya faki a ƙarƙashin wani rami. A yau, muna da labarin ɗiyarsa, Hannatu Umar da ta maƙale. Hannatu ta tsira, amma da ƙunuwa. Barka da sauraron sabon shirin Bishi Rikici. Shiri ne da ke zuwa a kowane sati a kan labaran waɗanda rikici da tashin hankali ya shafa. Daga nan Human Angle, tare da ni Rukayya Sa'id. Lokacin da harin ya fara kusan tsakar dare ranar 25 ga watan Fabrairun shekarar 2014, ya gamu da Hannatu da 'yan uwanta suna barci. Mahaifinta ne kawai ya tashi. Da ya fara jin hayaniyar, sai ya tada su. Ya bayyana musu cewa za su fi sauƙin kashe shi idan yana nan tare da su. Sannan ya gudu. Abu ne da ya ba shi wahalar yi.
A lokacin, mahaifiyata tana da ciki. Sannan akwai ƙanwata, wacce take FCE, ɗalibar kwana ce a makarantar. Ta maƙale a ɗakin kwanan ɗalibai, sannan akwai ƙanana da suke tare da mu a lokacin. Ba za mu iya yanke shawara ko za mu ci gaba da kasancewa a cikin ginin ba, ko kuma mu yi ƙoƙarin tserewa. Amma ba mu so mu bar ginin saboda mahaifiyata da ke da juna biyu.
Daga nan 'yan ta'addan suka fara tunkarar ma'aikatan.
Mun fara ji sun tunkari gininmu, suna ta ihu suna harbi. Sai muka ji suna cewa idan sun ga maza sai sun yanka su, amma idan sun ga mata ba za su kashe su ba. Sai muka ce wa kanmu me za mu yi yanzu. Na gaya wa mahaifiyata ba za mu iya barin ginin nan ba a lokacin, ya kamata mu tsaya kawai. Don haka muka zauna. Sai muka fara jin sun mamaye sauran gine-ginen, suna jan abubuwa.
Nan da nan suka fara kai hari a ginin.
Sun girgiza ƙofar da ƙarfi, daga nan suka fara tambayar kansu. Gidan wani malami suke, duk suka ce ba su sani ba. Wasu daga cikinsu sun ce a bar su domin a bayyane yake cewa babu kowa a ginin. Wasu kuma suka ce ba zai yi a ce gidan babu kowa ba, domin a lokacin da suka yi ƙoƙarin buɗe ƙofar, daga ciki ne ya maƙale.
Daga ƙarshe maharan sun bar gidansu Hannatu suka tafi gida na gaba. Sun yi awon gaba da ginin, sannan suka ƙona ginin. Wutar ta yi yawa har ta fara bazuwa zuwa gidansu Hannatu. A lokacin ne suka yanke shawarar barin gidan. Mahaifiyar Hannatu ta kwashe duk yaran a waje. Yayin da hayaƙi ya cika gidansu, wuta ta fara ci. Bayan sun fita lafiya, ita da ƙananun yaran suka gane Hannatu ta maƙale a cikin ginin da ya ƙone.
Na maƙale a ɗaya daga cikin ɗakunan. Ɗakunan da ke kusa sun riga sun kama wuta, amma ba ɗakin da nake ba. Mamana ta zo tana kukan sunana, amma na kasa amsawa. Sai ta same ni da sauri ta ja ni waje ta riƙe ƙafafuna. Na rasa hayyacina. Lokacin da ta fitar da ni, ta ɗauka na mutu.
Sun zauna a waje bayan an kai harin. Taimako bai zo ba sai da gari ya waye. Hannatu ta buɗe ido ta tsinci kanta a asibiti. Hannatu ta tsira daga ƙonewar hannu, cinya da ƙirjinta. Tana zaune da tabo har yau. An samar da wannan shirin na Birbishin Rikici tare da tallafin Africa Transitional Justice Legacy Fund. Yana daga cikin labarin kisan gillan Buniyadi da muka yi. A cikin wannan silsilar, muna ba da labarin ne ta fuskar ma'aikatan, iyayen yaran da suka rasu, da kuma wani yaro da ya tsira. Wannan shirin Hauwa Shafi Nuhu ce ta rubuta, kuma Rukayya Sa'id ce ta fassara. Aliyu Dahiru ne editan shirin, kuma Khadija Gidaɗe ce ta shirya shi. Don samun wasu labarai, sai ku ziyarci www.humanangle.media.com. Daga nan Human Angle, ni ce Rukayya Sa'id.